أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام م. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan wuni na biyu a watan Ramadan a shekara ta 1436 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 19 ga watan 6 a shekara ta 2015 wato al-safin miladiya. A darasin mu na jiya shine farko a wannan darussa da muke a watan Ramadan a karatun tafsirin littafin wato tafsirin Sa'idi na Malam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Kuma jiya din mun fara da farkon wannan sura da muka ji karatunta, wato suratu Ali Imran. Mun tsaya inda muke karanta nassin abinda malam shi wato malam As-Sa'di yake ambatawa dangane da qaulun Allahi tabaraka wa ta'ala wallazi anzala alayka al-kitaba aw nazzala alayka al-kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi haka ne ko nan ne muke ko yawa inda yake cewa nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan wajen bayanin abin da yake nufi da musaddiqan lima bayna yadayhi muka tsaya ko bali bi mu dauko daga inda yake cewa wa min qiyamihi ta'ala bi ibadihi wa rahmatihi bihim an nazzala ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-kitaba daga cikin rahmar Allah da yake wanda bangare ne na qayyumiyyarsa da yake yi akan bayinsa kulawa da yake da bayinsa shine ya aika musu da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya saukar masa da littafi littafin nan shine alqur'ani mafi girman littattafai saboda ya kunshi gaskiya wajen labarin sa gaskiya wajen umarnin sa gaskiya wajen hanin sa duk abin da alqur'ani ya bada labari gaskiya ne duk hukuncin da ya shine adalci kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne da gaskiya don me domin halitta su tsayu da bautar ubangijinsu kuma su san ilimin wannan littafi to ya saukar da shi har yanzu fi halati kaunihi musaddiqan lima bayna yadayhi littafin yana mai gaskata abin da ya gabace shi ai min al-kutubi as-sabiqa na daga littafai da suka gabace shi ma'ana akwai littafai da suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani to zuwan alqur'ani ya zo ne dan ya zama mai gaskata waɗancan littattafai fa huwa almuzakki laha don haka shi wannan qur'ani shine mai tsarkakewa ga sauran littattafai idan wani abu ya zo a cikin waɗannan littattafai kuma mai kyau ne qur'ani zai ga mana mai kyau ne sai mu bi abinda qur'anin ya ambata kuma sai mu gaskata cewa wancan din ma shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar dan dace wasa da abin da ke cikin alqur'ani fama shahida lahu fa huwa almaqbul duk abinda wannan littafi alqur'ani yayi shaida da shi na abin da ke cikin wadannan littafai da suka gabata fa huwa almaqbul shine abin karba wama raddahu fa huwa almardud duk abinda qur'ani yace wannan ba daidai bane akai watsi da shi to wannan shine abin yin watsi don haka dole ne mu ma mai watsi da shi wannan kuma dama ita ce ka'idar da manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya dora mana dangane da duk wani ilimi da aka samu daga ahlul kitabi duk abin da aka samu daga littafan yahudawa ko aka samu daga littafan kristoci ka'idar mu ita ce in ya dace da alqur'ani mu karba in ya saba wa alqur'ani mai watsi da shi in wani abu ne wanda qur'ani bai ce komai akan sa ba ma'ana babu wani abu namu a ilimin addinin mu nan kuma hadda sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mana komai akan wannan abun ba to shikenan sai mu kyale shi ba za mu ce gaskiya bane ba za mu ce ƙarya bane kamar da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana wannan kuma mun sha magana akai duk abin da ahlul kitabi suka fadi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wannan ita ce kaida kar ku ƙaryata su kar ku gaskata su la'alla in kuka gaskata ana tsoron ya zama bangare ne na abin da ba gaskiya ba da suka yi cushen sa a cikin littafin su in kuma kuka ƙaryata la'alla yana cikin bangaren gaskiyar da ba a iya gusar da ita ba tana nan a cikin waɗannan littafai amma in ta saba ƙuru-ƙuru to sai ai watsi da ita ta saba Qur'ani ko ta saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku tayi daidai sai a karba wannan kuma dama shine abin da Allah madauki ke nufi na inda yake cewa wa anzalna alayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi muhaiminan ma'ana hakiman wa shahidan wa mu'tamanan abinda ake nufi kenan ma'ana shi alqur'ani shine mai haimana shine mai shaida akan abinda zai zo a cikin waɗancan littafai shine kuma har yanzu abin amincewa kamar mai bada tazkiya ne idan mutum yana neman tazkiya za a rubuta masa recommendation a ce wane mutumin kirki ne wane mun san shi yana da kirki don haka za a iya daukar sa aiki za a iya daukar sa karatu da sauransu irin waɗannan abubuwa da ake rubutawa dan adam to qur'ani shine mai wannan matsayin akan sauran littafin da suka gabata qur'ani shi zai ce at-taura nan tayi gaskiya injila nan yayi gaskiya at-taura nan an soke hukuncin ta nan ana zancan at-taura ta asalin da tana nan ba a gurbata ta ba to ita ma qur'ani zai ce abinda ke cikin ta nan a tabbatar da shi abu kaza kuma a soke shi ma'ana kenan idan aka samu wata shari'ar da ta soke shari'ar da take cikin littafin yahudu da take cikin littafin nasara wace zai amfani da ita shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai an goyi daki-daki cewa wannan ayar ta yi daidai a banta wannan ayar ba haka bane a'a in dai qur'ani yazo da wani hukunci abinda ke cikin at-taura da injila in yayi daidai da shi to shikenan an bar shi kenan an yadda da shi an yi approving ya ci gaba in kuma bai daidai ba ma'ana qur'anin ya soke wancan hukunci to shikenan sai a aje wancan hukunci koda yana cikin asalin gaskiyar abin da aka saukar me yasa nake faɗin wannan magana saboda na san kuma kun sani cewa at-taurar da take hannun yahudawa yanzu da kuma at-taura da injila da take hannun nasara yanzu ba su ne ainihin littafin da Allah subhanahu wataala ya saukar ba tare da cewa a cikin su din akwai abin da yake gaskiya ne cikin abin da Allah madaukaki ya saukar din yanzu ku duba akwai al-wasaya al-ashr da Allah madaukaki ya ambata a ƙarshen suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama alaikum alla tushriku qul ta'alu atlu alaikum ma harrama atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a daga wannan har zuwa wasiyoyin da aka yi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun har zuwa wannan suna cikin wasiyoyin da akwai su a cikin at-taura haka nan wasiyoyi da suka zo a cikin suratu nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sabi bil janbi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum shi ma wadannan akwai su a cikin at-taura ta yahudu duk da cewa lafazin ya bambanta ana nufin karantarwar wannan akwai ta kaga wannan yana nuna mana cewa wani bangare na wannan at-taura dake hannun yahudawa ko at-taura da take hannun yahudu da injila dake hannun kirista akwai wani abu na gaskiya a ciki wani abu na gaskiya amma ta yaya zaka tantance wanne ne gaskiyar wanne ne ba gaskiyar ba ma'aunin mu shine me alqur'ani abinda ya daidai da alqur'ani a ciki sai mu ce to yi wannan dama yana cikin abin da ba a canza ba abin ko da ya bai daidai ba ko ya zama shafewa ce aka in shari'a ce in ku labari ne da aqida to dama da labari da aqida ba a nasu a cikin su sai mu ce wannan yana cikin cushen da yahuda suka yi ko cushen da kirista suka yi a kun gane kaida amma in shari'a ce ta halal da haram dan an samu sabani a cikin qur'ani wani abu ya zo da ban ya share abin ki ciki wannan sai a dauka naskhi ne shafewa ce na hukunce hukunce don haka da ba yahuda zai rayu yanzu ba zai zama musulmi ba ba zai zama kai wanda yake kan addinin annabi Musa ba sai ya bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya bar wancan addinin na yahudanci sai ya koma addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan da yana cikin ma'anar musaddiqan lima bayna yadayhi kuma wannan ya zo a wurare da yawa Allah subhanahu wataala dama ya ga mana kuma da yake cewa ya ahlul kitab ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanuruddaha ala adbariha kaga wannan shi ma nuna cewa abinda ke hannun waɗannan mutane akwai wani abu da yake cikin ko qur'ani yazo yana gaskata wannan abin da ke hannun su akwai wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya gaya mana waɗannan ayoyi na musaddiqan lima bayna yadayhi to abinda ake nufi kenan alqur'ani shine mai gaskata abin da yazo cikin waɗannan littafai shine ce wa huwa al-mutabiq laha shine abin da yake daidai da su waɗancan littafan ma'ana alqur'ani yana dacewa da su fi jami'il matalibi allati ittafaqa 'alayha al-mursalun qur'ani ya dace da abin da ke cikin waɗancan littattafai cikin duk mas'alolin da manzanni suka hadu akai wannan mas'aloli ne manzanni suka hadu akai mun yi magana akan su jiya duk mas'ala ta aqida babu sabani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabawan da suka gabace shi musamman akan waɗannan usul guda biyu da muke magana akan su cewa al-iman billahi wa bi wujubi ibadatihi wahdahu la sharika lahu wa janibi nabiyyi kuma tasdiqur rusuli wal amalu bima ja'u bihi kar a samu ƙaryata wani manzo sannan kuma a bautawa Allah shi kadai shi yasa kun ga a shari'ar musulmi baya zama musulmi har sai ya zama mai gaskatawa da dukkan annabawa ko ba zai yi Allah ba zai karbi musuluncin musulmi ba sai musulmin nan ya yadda da annabi Adam ya yadda da annabi Ibrahim annabi Nuhu da sauran annabawa har zuwa annabi Isa wanda shine daga shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani manzo da annabi dole ne ba za ka zama musulmi ba sai ka yi imani da shi imani da cewa Allah ya aiko shi abin da ya shafi shari'a sabuwa za ka yi imani da cewa an saukar da shari'ar amma yanzu ba za ka yi aiki da ita ba kada wani ya je ɗauko Bible yanzu ko a taurar da ke hannun Yahudu ko Kirista ya ce to ai shi kenan tunda an ce musaddiqan lima bayna yadayhi sai mu zo mu yi aiki da abin da ke ciki a'a abin da ke cikin alkur'ani ya shafe duk wata shari'a duk wani zance da ke cikin abin da ke cikin littafan wato Yahudu da Nasara Allah sa mun gani shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا لا نفرق بين احد من رسله باب wani mutum musulmi yanzu da zai zo yace shi ya yadda da wani manzo bai yadda da wani manzo ba in yi haka ya zama ya kafirce da duka manzanni Allah madauki a suratul nisaa har yanzu yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabilan ulaika min humul kafiruna haqqan kun ga abinda Allah madauki a ce duk mutumin da zai ce ya yadda da wani abu bai yadda da wani abu ba to yana cikin kafirai tsantsa don haka ashe mu'mini yanzu tilas ne yadda da abinda Allah ya saukar a baya imanan mujmalan la mufassala والعمل انما يكون بالقران يي ايماني da abin da aka saukar daga annaba ko akan annaba da suka gabata imani a dunkule ba wai sai kowanne abu daki dakin sa ba daki daki yana cikin abin da zamu dauka daga qur'ani zamu dauka a daga nan zamu yi amfani da shi Allah ya samu fahimta haka nan kuma zamu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu musulmi a cikin alqur'ani mun wuce a suratul al-baqara qulu amanna billahi وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون سالنا يسي فان امنوا بمثل ما امنتم به من فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله كغو نامينا من ايمان ibe yahudi da imanin nasara a zamanin yanzu ba zai yi ba sai ya imani irin imanin mu ko tunda Allah madauki ya ce mu yi imani da Allah mu yi imani kuma da abin da aka saukar wa annabi Ibrahim da annabi Isma'il da Yaquba da jikokin wato shi annabi Yaqub wato sune al-asbaq da kuma abin da aka baiwa annabi Isa da abin da aka baiwa annabi Musa da annabi Isa da sauran annabawa duk abin da aka ba su mu yi imani da shi kuma mu rika cewa la nufarriqu baina ahadin minhum wani yace ya yadda dai da annabi Isa amma shi dai annabi Musa nan akwai wani kaikayi a zuciyarsa to in mutun ya samu wannan bai imani ba bai imani da dukkan su ba hatta Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai yadda da shi ba domin waye zo mana da mu yi imani da annabi Ibrahim din da annabi Isma'il da sauran annabawa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama in kace ba za ka yi imani da su ba shi ka fara ƙaryatawa ma kafin ka ƙaryata sauran kun gane wannan to kuma a gefe na biyu sai aka ce su ahlul kitabi in sun yi imani irin imanin mu kun gane nan Allah madauki a jumlace ya faɗi wannan fa in amanu bi misli ma amantum bihi in suka yi imani da irin kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to sun shiryu in kuma sun kifa ko suna cikin shikaki shikaki shine sabani sabani tsakanin su da Allah Allah da gaskiya fi shiqqin wa hum fi shiqqin akhar shine ma'anar shiqaqi sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala suna jayayya da shi to kun ga ashe kenan tilas ne mutum ba zai zama mai imani ba sai ya zama ya yadda da abubuwan da suka go ko in ce ya yadda da littafan da suka gabata imanin cewa an saukar da su kuma da annabawan da aka saukarwa sannan kuma aiki sai mu aiki da alqur'ani wahiya yace shahidatul lahu bisidqi su wadancan littattafan su ma suna yi shaida ga alqur'ani cewa gaskiya ne ko yanzu wanda zai dauki bible idan ya karanta wasu abubuwa da aka rubuta a ciki sai zo qur'ani sai ga ai abinda da aka faɗa babu ka ganshi shi ma an faɗa ko da lafazin ya bambanta me zai ji a zuciyarsa ai sai ce a gaskiya in dai mutum yana kan fitra me ya kamata ya ce sai sai wannan sakon da wancan sakon min mishkatin wahid daga haske ɗaya suka fito cewa ko da dai lafazinsu ya bambanta to haske ɗaya ne ya fito da su ma'ana duka daga Allah subhanahu wa ta'ala suke amma wanda yake akwai rikici a zuciyarsa wanda yake akwai wani abu na shubuha a zuciyarsa to ba zai yadda da wannan ba wannan kuma shi ya kawo daga cikin abin da waɗancan mutane da suka go gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da'awa dangane da aqidarsu dangane da annabi Isa alaihi salatu wasallama to nasaran najiran kenan abinda suke faɗa sun yi riko da wasu kalmomi za mu zo mu ji su a wajen abinda maganar al-muhkam wal mutashabih sun riko da wasu kalmomi suka kafa hujja da su kamar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin fadin Allah madauki da yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ai kun ga wannan yana daga cikin abin da kristoci suka kafa hujja da shi akan cewa annabi Isa bangare ne na Allah kun fahimci zancen saboda sun ce wa kali Allah madauki ya ce wa kalimatuhu shi annabi Isa kalmar Allah ce lafazin kalma lafazi ne wanda yake mutashabi yana cikin mutashabiha zamu zo din mun zo magana akan mutashabih zamu ji abin da karin bayani akan wannan amma abin da yake sa ni faɗi wannan shine yana daga cikin abin da suke bi sai su kaucewa biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shubuhar da suke riko da ita Allah ya sauke to shine malami yake cewa fa ahlul kitabi su ahlul kitabi wato yahudu da nasara ga wata kaida malami ya faɗe ta kuma ya dauko ta daga cikin a maganganun Malam Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar da yawa a cikin littafinsa Al-Jawab As-Sahih liman baddala din al-Masih yana cewa fa ahlul kitabi su yahudawa da kristoci la yumkinuhum ba zai yiwu musu ba at-tasdiqu bi kutubihim ko at-tasdiqu bi kutubihim ba zai yiwu musu su gaskata littattafansu ba la yumkinuhum at-tasdiqu bi kutubihim in lam yu'minu bihi ba zai yi su gaskata littafansu ba idan ba su yi imani da qur'ani ba kun fahimci wannan zan ba yahude imaninsa da at-taura ba zai cika ba kuma ba za a karba ba sai ya yi imani da al-qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba imaninsa ba imani bane kun gane haka kirista imaninsa da injilarsa ba zai cika ba sai ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi imani da alqur'ani ta yaya sai ce fa inna kufrahu bihi yace domin ku kafircewarsu da wannan littafi yanqudu imanahum bi kutubihi ya warware musu imanin da suke da littafansu tambayar ita ce yana magana akan kiristoci da yahuda da suka yi zamani ai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma har zuwa tashin alkiyama wanda dai suke da ilimin ai Allah ya aiko da manzo na karshe sunansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi littafi sunansa alqur'ani duk mutumin da ya san da wannan to tilas ne ya yadda da wannan alqur'ani domin me shi me dalilin sa na imani da at-taura me dalilin sa na imani da injila kuna fahimta wannan zancen yayi imani da at-taura ne yayi imani da injila ne saboda yaddarsa cewa akwai alamomin mu'jizanci a ciki Allah ya aiko da su ta hanyar annabi domin shi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya na lokacin da aka saukar da annabi Musa baya na lokacin da aka saukar da annabi Isa don haka imani ne mujarradan ya dauke shi yayi imani da at-taura imani ne mujarradan ya dauke shi imani da injila ku gane wannan ku rike shi ba ku gane ba ma'ana ba wasu hujjoji ba yanzu duk kristan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yahudan da ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma har zuwa na yau mu dau misali yanzu akan wanda muke tare da su yanzu ba yahudan zamanin yanzu me yasa yayin imani da attaura su ita ce gaskiya yana nan aka sakura annabi Musa bai kristan yanzu me yasa yayin imani da injilar annabi Isa yana nan aka sakura annabi Isa bai ashe yadda ce wasu hujjoji ya yadda da su a cikin littattafan an ambata sai ya gamsu da su cewa eh wannan littafin Allah ne ya bai wa annabi Musa wannan littafin Allah ne ya bai wa annabi Isa kun gane wannan abu to duk wanda zai irin wannan imani imanin nasa ba zai shiga ba sai ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ma ya zo da wannan littafi littafin da a cikin wadancan littafan an ambaci cewa zai zo idan a cikin littafin da yake hannunka misali mu dauka mutum bai hude ne a cikin littafin da ke hannunsa an ce ga qur'ani zai zo ga manzo kuma zai zo sai qur'anin ya zo manzon ya zo wajibi ne kai imani ko ba wajibi bane wajibi mutum ya imani ashe idan bai imanin ba wannan littafin ya fara karyatawa nasa to shine abinda mutum ake so ya fahimta haka nan kirista imaninsa da annabi Isa da littafin annabi Isa shi ma irin wannan imanin ne cewa yayin annabi Isa ya zo da mu'jizozi ya tada makafi ya warkar da makahu ya warkar da gurgu ya tada abin nan matacce ya dawo da rai marar lafiya ya miƙe da sauransu wannan ai mu'jizozi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da mu'jizozi shi ma ko bai zo da su ba ya zo da su mun karanta a darasin al-furqan ba sau dai ba malam ibn taymiya yana cewa duk jinsin mu'jiza kowanne jinsi duk irin jinsin da aka bai wani annabi a baya to a irin wannan jinsin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi kun bai jinna ta manzon idan mutun yana cewa an rayar da matattu sun dawo da rai annabi Isa alaihi salatu wasalam yayi wannan zamu ga mu'jiza har ma yayi amfani da hatta mata annabi Musa hatta annabi Musa ta fita annabi Isa annabi Isa ya rayar da mutum ɗaya ne ko biyu annabi Musa ko zamanin sa banu Isra'ila aka kashe su gaba ɗaya da tsawa kuma suka dawo kaga to wannan bangaren ta annabi Musa ma ta fi to ballantana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda an yi irin wannan jinsin shi ma an yi a zamanin sa a jinsin ayi tahwilin wani abu daga wata hakika ya koma wata hakika shi ma an yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da sauran annabawa in ku aka ce jinsin sako ne wahayi da aka yi to ba ai wahayi irin yadda aka yi na alqur'ani ba mun fahimci wannan don haka idan dai mutum bai yahude zai imani da littafin sa to wajibi ne imani da littafin da aka bai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin labaran da ke cikin littafin sa akwai irin su alqur'ani mun gane ko sai mutum ya karanta sai ce ikuwa ai mun san wannan kissar amma maimakon sai haka sai takabburanci ya shiga kan da yawa daga cikin su sai suke daukar cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani malami ne daga cikin yahudawa wani malami daga cikin kirista shine ya rika zuwa gunsa yake koya masa wannan ita ma ƙaryar Allah ya ƙaryata mana ita a cikin alqur'ani ya gaya mana qur'an wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik sanya shi da yayi annabiyul ummi din nan ya yi mana maganin wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta komai ba bai rubuta komai ba da a ce yayi haka Allah ya ce idan lartabal mubtilu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm dan haka dai abinda yake nufi anan kenan su yahudu da nasara la yumkinuhum at-tasdiqu bi kutubihim illa lam yu'minu bih fa inna kufrahum bihi yanqudu imanuhum bi kutubihim haka yanzu ka dauko wannan ayoyi kamar da Allah madaki ke cewa afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraddu ila ashaddil adhab wannan kun ga shi ma akan su aka faɗi wannan magana saboda yadda su da wani bangare su ƙaryata wani bangare za su ce sun yi imani da annabi Musa ba su yadda da annabi Isa ba yahudawa kenan ko su ce sun yi imani da annabi Isa ba su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba duk wannan kun ga sun yi imani bi ba'dhin wa kafaru bi ba'd wannan kuma su ake nufi da alladhina ja'alu alqur'ana idin sune da suka sanya qur'ani suka gutsutsira shi su karbi wannan bangaren su ki karbar wannan bangare Allah subhanahu wa ta'ala ya yassari mana to sai yake cewa thumma qala ta'ala sannan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa anzala at-taurata ay ala Musa wal injila ala Isa ya saukar da at-taura ga annabi Musa injila kuma ga annabi Isa alaihi ko alaihima as-salatu was-salam min qablu nan ma'ana min qabli inzali al-Qur'an amma an ce min qablu saboda qablun tazo munqati'atan 'anil idafa da ashe akwai idafa din to min qabli zai zama sai wannan min tai mata jarra amma in qita'i ne 'anil idafa kuma ma'anar yadullu 'alaiha as-siyaq siyaqin yana nuni zuwa ga me ake nufi ma'ana min qabli inzali al-Qur'an min qabli inzali al-Qur'an Allah ya saukar da at-taura ya saukar da injila kafin a saukar da al-Qur'an wannan kuma ya haka ne sannan yace hudan lin-nasi wannan littafan gaba ɗayan su ko kuma ana nufin qur'ani shi kadai wanne ne hudan lin-nasi qur'ani shi kadai ko duka gaba ɗayan su ne eh gaba ɗayan su amma kowanne a zamanin sa yawa ku fahimci wannan eh ba a yanzu ba eh at-taura hidaya ce shiriya ce kuma ita ma furqani ne Allah ya kira ta al-furqan a wani wuri sannan amma a zamanin annabi Musa da zamanin da wani addinin bai zo sabo ya shafe na annabi Musa ba haka nan a zamanin annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda duk suke kan addinin sa sune shiryayyu ai je mun yi wannan zancen cewa dukkan annabawa akan musulunci suke annabi Musa musulmi ne annabi Isa ma musulmi ne kuma nan in ba ku manta ba mun sha magana akai annabi Musa bai wani addini sunan sa yahudanci ba bal zamanin annabi Musa ma babu abinda ake ce mai yahudiya kun san haka ko ku sani ba me asalin kalmar yahudiya muna mantawa dai amma mun yi zancen ko bara da muka yi magana akan banu Isra'ila asalin yahudiya nisba ne zuwa ga yahuza sunan yahuza inda ne muka dauka a cikin littafin tafsiri kawai ka san mu matsalar dama bahaushe alaran mu daga sun gali suna a cikin abin da sai a dauka ba san wa sunan daga ina asalin sa yake ba ta ka dauke yahuza to wannan yahuza shine daga nan aka samu yahuda domin lokacin da yahuda suka dawo misra zamanin annabi yusha da ya shigo da su ya gutsutsira kasar gefe-gefe kowace kabila su goma sha biyun nan da kasarsu to banu yahuda ya'ya da jikoki na yahudan dan gida annabi yakubu ne dan uwan annabi yusuf ne kun gane yana cikin yan uwansa guda goma sha biyun nan to shi yahuda akwai bangaren kasarsa a cikin area Palestine ta yanzu inda baitul maqdis yake nan suke da shi da dan uwansa binyamin su ma kasai da kasarsu da yan uwansa su ma sai aka hada nan suka zama al'umma guda ake cewa wannan kasa kasar yahuda ana ko ana ce mata al-yahudiyya mun gane wannan shine asalin sunan sai ya zama duk wanda yake dangana kansa ga wannan kabilar ana ce masa ba yahudi kun ga ashe kenan kiran sunan ba na addini bane kun fahimci zancen na asalin jinin kabila ne domin su dama mutum yana zama bai yahude ne da haihuwa ba da bin addini ba da haka annabi Musa alaihi salatu wassalam bai san addinin yahudanci ba amma an saukar masa at-taura duk wanda ya imani da shi da ita a wancan lokaci to ya imani da musuluncin da Allah ya yarda da shi a wancan zaman haka nan annabi Isa ya zo da injila shi ma duk wanda ya imani da annabi Isa da injilar da ya zo da shi to shine musulmi a wannan zaman daka annabi Isa shi ma ba a zamanin sa akai abinda ake ce ma kristanci ba lafazin kristanci ma annabi Isa bai san shi ba harkar abinda ake yi wannan bautar cross da sauransu duk annabi Isa bai sani ba domin cross din daga ina ne a gurin aqidar su ne su yahudawa suna cewa sun kashe annabi Isa ko da suka kashe shi suka gitsiye shi su kuma krista suna kuka suna sukan yahudawa akan cewa sun kashe musu annabi Isa daka shi yasa ba gaba irin gaba da take tsakanin kirista da yahudi saboda shi kirista yana ganin ba yahuda shi ya kashe masa annabin sa mu ko a musulunci Allah ya ga mana duk wannan abun bai faru ba wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu basu kashe shi ba basu ma giciye shi din ba don haka kake nan asalin maganar cross duk tatsuniya ce na ga mana da Helen matar Constantine ita ta fito da cross kuma duk wannan abun an yi ne bayan gwamnatin Romawa sun karbi addinin Kirista har sun sa shi shine addinin gwamnati kuma suka shigar da majus abin nan suka shigar da shirka su ta bautar rana da wata da taurari a cikin addinin Kirista wannan kuma shi harrafa addinin Kirista tare da gudunmuwar da Bulus shine Paul ya bayar shi kuma bai hude ne da ya shigo addinin Kirista dan ya gurbata shi shi ma ya lalata shi wannan abubuwan duk suka canza addinin Annabi Isa ya fita daga musuluncin da Allah ya aika da shi zuwa ga abin da kuke gani yanzu na wake-wake da kada-kade da kuma sauran abubuwan da suke dai nisanta mutum daga ruhin da zai sa shi wato mai imani da Allah yadda ya kamata mun fahimta ba to muje sai shi hudal linnas dinna al-zahir anna hadha raji'un li kulli ma taqaddama abinda yake bayyana daga wannan lafazi da Allah ya ce hudal linnasi shiriya ga mutane wannan yana komawa ga dukkan littafin da suka gabata ai anzalallahu alqur'ana wattaurata walinjila hudan linnasi shine abin da ake nufi Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da attaura ya saukar da injila dan su zama shiriya ga mutane shiriyan nan kamar da na ga mana yanzu shiriyar qur'ani sai ake bi mutum ba zai dauko attaura ya ce shiriya zai dashi ba mutun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaryata mana wannan irin tunani wata rana ya ga sayyidina Umar da wani yanki na takardu a hannunsa scrolls da ake rubuta attaura sai ya ce wannan me sai ya ce ai attaura ce ya bi midrashin yahudawa sai gansu suna bada wasu labarai yace da sun dace da alqur'ani ya ji dadi da cewa ga wani abu ya dace da alqur'ani sai ya zo da shi yana rike da shi dama shirin sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka aje wannan abu har ran sa ya baci idan sai ya ja yace amuta hawikuna fiha ya ibn al-khattab yanzu har kun rude a wannan addini da aka zo muku ya kai dan khattabi har kun rasa inda shari'a take neman ta kuke a cikin littafin yahudawa kun ga kenan ashe wannan dalili ne kan cewa ba a amfani da littafin yahudawa yanzu dan neman shari'a sai dan bincike ko ai muqarana a ga wannan akwai wannan a ciki ko a ga irin batan da suke kai amma ba dan kai ka karanta don ka samu shari'a ba babu shari'a a cikin littafin su shari'a duka tana qur'ani mun gane wannan shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa yake cewa na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa numfashi na ke hannunsa da a ce annabi Musa yana da rai a yanzu wallahi bai halatta ba gare shi illa ya bini in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana haramun ne ga annabi Musa da zai rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ma yana da shari'ar sa dole ne ya zama mai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ji yadda saukon annabi yake da girman sa da wato muhimmancin sa to shine sai ke cewa waɗannan abubuwa duka sune hudal linnasi min ad-dalal shiriya ce ga mutane dan ta tsare su daga bata faman qabila duk wanda ya karba hadallahu ko hadahu Allah faman qabila hudallahi fa huwa al-muhtadi duk mutumin da ya karbi shiriyar Allah to wannan shine mai neman shiriya shine shiryayye wa man lam yaqbal dhalik baqiya ala dalali wanda kuma yake karbar wannan to zai zauna akan batansa ya ci gaba ya wanzu akan bata sannan sai Allah ya ce wa anzala al-furqan Allah ya saukar da al-furqan al-qur'an da al-furqan bi ma'ana wahid ko waznan wa ma'ana wazanin su daya kuma ma'anar su daya abu fasarar da yawa daga cikin malamai musamman tabi'ai kata da mujahid da sauran manyan malamai daga cikin tabi'ai sun fassara al-furqan anan abinda ake nufi da shi shine al-Qur'anin kansa an yi akafin abu an sake fito da shi saboda abinda aka bayyana na aikin sa nan domin asalin lafazin al-Qur'an shine me in aka bi min haythul lafz amma an al-larabsi al-Qur'an shine abinda criteria ko criterion abinda zai bambance tsakanin gaskiya da ƙarya abinda in ka san shi to za ka san gaskiya ka bambance ta daga ƙarya abinda in ka san shi ƙarya ba za ta rude ka ba abinda in ka gan shi ko kuma ka san shi to gaskiya ba za ta rude ta cakuɗe maka da ƙarya ba mun fahimta na wannan kuma wannan abu ne shine dai alqur'ani to shine sai yake cewa wa anzala alfurqan ay alhujaj alhujaj walbayyinati walbarahina hujjoji da dai tabbatattun hujjoji da barahin dukan waɗannan da hujjaj da bayyinat da barahin din ma'ana su daya ana nufin hujjoji alqati'at yankakku waɗanda babu hukunci a cikin su addalla ala jami'i almaqasidi walmaqalib waɗanda suke nuni zuwa ga dukan abubuwan wato nema da kuma manufofi ko na iri in dai ana son a samu shari'a to tana nan haka nan kuma a samu hujjoji bayyanannu waɗanda babu kokonto a cikin su to su ne wanda alqur'ani ya zo da su yana bambance maka yana kuma nuni maka zuwa ga dukkan wata manufa da kuma dukkan abin nema yace wa kadhalika fassala ko fussila wa fussira ma yuhtaju ilayhi ko ma yahtaju ilayhi alkhalqu haka nan aka yi bayani daki daki aka fassara dukkan abinda halitta suke bukata hatta baqiyatul ahkam har sai da hukunce hukunce suka zama jaliyatan uluqulu zahiratan bayyananu babu labs a ciki kun ga wannan duka sufufin alqur'ani ne ai bayanin alqur'ani ne da hujjojin da yazo da shi yasa in aka ga maka gaskiya zaka ga ko ka karanta wani littafi ba zai rude ka ba yanzu irin littafin da zaka karanta na wasu addinai wallahi kana karantawa zaka san cewa maganan nan koda tana da asali daga sama ta bangaren wani abu nata akwai gaskiya a labarin amma lafazin dai ba maganar Allah bace lafazin nan ba Allah ne magana da wani lafazi ba kana karanta yanzu waye karanta ba karanta Bible a cikin sawun na turancin ko na larabci ga wanda ya san larabci ba ku taba yi ba to kun huta wanda ya taba yi zai gaya maka cewa wallahi hatta a larabcin zubin zancen ba shi da daɗin ji bai yi kama da maganar da za a ce mahalicci ne ya yi ba a'a ko da akwai wani abu na gaskiya a ciki to wani ɗan adam ne ya tsara zancen ya rubuta shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan yadda da alqur'ani sai ce falam yabqa li ahadin udhrun wala hujjatun dan haka babu wani udhri da ya rage ga wani wala hujjatun ko wata hujja ga wani mutum liman lam yu'min bihi ga duk mutumin da bai imani da shi ba alqur'ani wa bi ayatihi da kuma ayoyin sa fali hadha qala dan haka Allah madauke shi innal ladina kafaru bi ayati Allah lalle wadanda suka yi kafirce da ayoyin Allah ai ba'da ma bayyana ha bayan Allah ya bayyana ayoyin wa wadhaha kuma ya fito da su kurukuru wa azaha al-ilala ya fitar da duk wata illa da duk wata matsala aka bayyana duk wata hikima aka bayyana dalilin da yasa aka ce ku kaza shine kaza abu kaza shine kaza ai wannan bayani akwai shi kurukuru a Qur'ani ko to duk wanda ya kafirce wa alqur'ani bayan wannan to sai Allah ya ce lahum azabun shadid suna da azaba kuma wanda take mai tsanani la yuqaddaru qadruhu ba a iya kaddara a kwatanta alkadarinta wato irin girmanta ba mai iya kintata maka irin azabar da Allah zai wa mutumin da ya kafirce wa addinin Allah Allah ya tsare mu daga kafirci imanin nan ba sauki ne da shi duk da cewa sai da rahamar Allah amma sai ka ga mutum a nuna masa dalili a nuna masa hujja amma duk da haka sai ya kangare yace shi bai yadda ba na taɓa baku labarin wani yahudi da ya rubuta littafi PhD ne ma yi a kai a jami'ar New York yake cewa Qur'anin nan gaba ɗayan sa wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko shi ne daga Talmud da kuma Bible na Yahudi maimakon idan ka ga wani abu ya yi daidai an faɗi wani labari can a littafin Yahudu an faɗe shi a nan ina ji mun taɓa wannan zancen shi ma an faɗe shi a Qur'ani an faɗe shi a littafin Yahudu me ya kamata ka ce kamar ne faɗa ɗansu sai ka ce ai asalin su ɗaya ne don haka yadda na yadda da wancan wannan sabon ma da ya zo yanzu bari in imani da shi sai mutum ya tsira amma sai suka yi da'awar wai annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafansu ya ɗauka amma ka zo ka duba littafan wannan bayanin na yi misalin sa jiya ka duba littafan nasu ka kwatanta da alqur'ani sai ka ga ba zai yiwu ba a tsarin zubin yadda aka yi shi da bambanci shi alqur'ani yana da wani abu yadda idan ba da larabci ka karanta shi ba to ba zai ratsa ma jiki ma yadda ya kamata ba kun fahimci wannan ko ba ku taba ji ba ko duk irin yaren da ka iya duk turancin ka kar karanta Abdullahi Yusuf Ali ne Pictol da wane ne da sauransu duk abin da ka karanta na wani ƙwararren mai iya fassara ko ma wanda bai iya din ba to ba za ka ji dandanan alqur'ani da fahimtarsa da dadin cewa wannan maganar Allah bace idan ba larabci ka iya ba wata mata ai ta bincike kwanan nan akan wannan irin abu take cewa ta bincike ta karanta translations ta sa a gabanta ta karanta wannan aya ta karanta duk aya ɗaya sai ta karanta a wannan translation din ta karanta a wannan translation din ta karanta a wannan ta dawo wannan sai kuma ta koma bayan ta koyi larabci sai ta koma larabci ta karanta sai ta ji wallahi na larabcin yafi shiga jikinta kuma ta fi gane me ake so a faɗa tace ita ta gode wannan don haka ba zai yiwu mutum ya fahimci Qur'ani yadda ya kamata da wani yare in ba larabci ba mun gane wannan zancen to wannan yana nuna mana irin waɗannan hujjojin da mutum zai gani ko an dace a wani labari to Qur'ani ta bambancin yadda Allah ya zuba shi ya saukowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bambanta ta bangaren mu'jiza ta daga dukkan sauran littafai haka labaran akwai bambanci tsakanin labaran da suke cikin at-taura da injila da labaran da Allah madauke ba mu a cikin alqur'ani ko da irin su ne zaka ga sun fi kamala yanzu ka duba kaga labarin annabi nuhu da aka bayar a cikin at-taura a ce yazo yayi zina da ayyansa wannan girmamawa ce ga annabi ka samu irin wannan labarin a cikin alqur'ani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin Yahudawa ya dauko ai da sai ya dauko irin wancan labarin sai annabi Nuhu wai da al'umma ta kare sai aka rasa yadda za a yi bayan an yi ruwan dufana sai daga annabi Nuhu sai ƴaƴansa kuma mata ne saboda namijin ya halaka an halakar da shi a cikin dufana sai aka ce to yanzu ya za a yi in ji fa bible Allah ba zai faɗi wannan zancen ba sai suka ce wai ai to yanzu ba kowa da zai kwanta da mu ya samu wani a samu sabon generation a samu sabon cili sabuwar al'umma sai kai da aka wuce kwanta da ƴaƴansa yi musu ciki suka haihu shi ne aka zo aka haifi duk al'umma kaga ma yanzu agun wannan labarin duk duniyar ma da suka biyo bayan zina ne ke ko in ce ƴaƴan abin nan incestuous relationship ne ko alaka ce ta irin wato zinar abin nan zinal maharim haka ake ce mata da larabci da ya taki ƴarsa kowa ya kwanta da ƙanwarsa da irin wannan kazantar kaga bai kamata a faɗi wannan dangane da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama don haka irin waɗannan labaran sun tabbatar mana rashin gaskiyar littafan da suke hannun Yahudawa yanzu ko da dai a cikinsu akwai wani abin da yake gaskiya ne to shine dai duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah bai yadda da su ba to lahum azabun shadidun irin azabar da la yuqaddaru qadruhu wala yudraku wasfuhu wanda ba za a iya riskar kuma wato siffarta ba irin wannan azaba tunda yace shadid kuma yazo shadid din munakkaran shine abinda malamin ya hango yazo da nakira ya nuna mana irin nau'in azabar babu wanda ya san irin ta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wallahu azizun Allah kuwa mabuwayi ne mai karfi ne ai qawiyyun la yu'jizuhu shay'un mai karfi ne karfin da babu mai gagararsa babu wanda zai gagare shi duk mutumin da ya kafirce masa to ba zai ce zai tsira daga azabarsa ba babu kuma wani wuri da zai gudu babu wani dan adam babu wani aljini babu wani mala'ika babu wata rana ba wata ba taurari ba teku da zai iya koye wani mutum ya ce ya Allah wannan nawa ne ba za ka yi masa azaba ba saboda yana suna in Allah ya so azabtar da mutum babu wanda ya isa ya tsare Allah ya hana shi azabtar da wannan da ya saba wa Allah wannan shine abin da ake nufi don haka duk mutumin da ke son tsira daga azaba wa zai kama Allah subhanahu wa ta'ala ya riko da Allah da igiyar Allah da addinin Allah ya bauta wa Allah shine zaman ta lafiya kuma ya bi saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yadda da shi sannan sai zuntiqam Allah kuma shine ma'abucin ramuko mimman asabu daga wanda ya saba masa inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah duk abin da ke cikin ƙasa da abin da ke sama la yakhfa alaihi baya kuya gare shi domin shine ya halitta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu wanda ya halitta kuma za a ce wani abu ya buya masa babu komai ya samar da komai ashe shi ya san inda ya aje komai ba dama a ce an samu wani daga cikin komai din nan ya buya gare shi mun gane wannan ba zai yi ba Allah subhanahu wataala ya fi kowa sanin komai kuma ba abin da ke koyi masa yace wa hadha fihi taqriru ihatati ilmihi wannan akwai tabbatar da kewayewar ilimin Allah bil ma'lumati kulliha da dukkan abubuwan sani duk abin da min haqqihi an yu'lam to Allah ya san shi wa duk abin da min haqqihi an yusma fa inna Allah yasma'u wa kullu ma min haqqihi an yubsar fa Allah yubsiru to haka zaka lissafa duk abin da ya cancanta a san shi to Allah ya san shi duk abin da ya cancanta a ji shi Allah ya ji duk abin da ya cancanta a iya ganin sa Allah yana ganin sa jaliha wa khafiyaha abin da yake bayyana kurukuru da koyayye zahiriha wa batiniha abin da yake bayyane har yanzu da abin da yake ciki a koye yanzu wa ya san abin da yake koye a cikin kasa cikin kasan nan abubuwa dan abin da yake fitowa daga ramin su mu gansu ai a ciki suke rayuwa ko sun je sun nemi abinci can za su koma da ƴaƴan su a ciki za su dauko abincin su kai musu haka Allah ya tsara duk zafin da kake ji din nan kake neman banka da neman me su kuma haka a ƙasa ma suke rayuwa haka kuma Allah ya sanya jikin su ya tafi daidai da wannan abin za su rayu abinda muka sani na wannan dan kadan ne hinken nan in ka kwatanta shi da abin da ke ciki din haka nan abin da ke sama Allah ne kawai san shi abin da ke ruwa Allah ne kawai san shi to duk baya koyewa Allah ko da mu ya koye mana sanin shi wa min jumlati dalika al ajinnatu fil butun daga cikin tarin abubuwan da Allah baya ba sa koyewa Allah shine dan tayi a cikin mahaifiyarsa ga uwar abin a jikinta yake amma in ka tambaye ta me a ciki ta sani bata sani waye ya fita kusa da wannan abun duk duniya a dan adam da ya ko a halitta babu wanda ya fita kusa amma mahalicin tunda shi ya halitta ya san me a ciki yau shine abin nufi allati la yudrikuha basarul makhluqin abubuwan da idan abin halitta su halitta baya kaiwa zuwa ga wadannan wala yanaluha ilmuhum ilmun su baya kaiwa zuwa gare shi sai idan ko a zamanin yanzu da aka yi bincike amma in ba binciken aka yi ko a zamanin yanzu idan mutum bai sa abubuwan da ake aunawa a ga abin da ke ciki ba zai sani kaga mutum ba zai zo kawai ya dubi wannan ya ce abu kaza ne a ciki ba haka kawai ya ce ta hanyar ilimin gaibi sai dai idan bincike aka yi sai a ce abu kaza ne a ciki sai yake cewa wa huwa ta'ala yudabbiruha Allah madauki shike gudanar da waɗannan halittu bi altafi tadbirin da gudanarwa mafi taushi da kuma mafi zurfin ilimi duk akwai a cikin wannan latiful din ko al-lutfun wa yuqaddiruha bi kulli taqdir kuma yana kwatanta su yana kaddara su da kowanne gurgudu ma'ana duk adadin dan adam a zamanin yanzu da zamanin da Allah ya san adadin duk adadin aljanu Allah ya sani mala'iku Allah ya sani kwarin da suke cikin ƙasa yau kwaro kaza kwai nawa yayi Allah ya sani nawa ya kinkisa nawa Allah ya sani kuma a cikin su wanne ne zai haifar da kaza duk Allah ya sani shi da abin da yake nufi a nan kuma ba mai kaddara irin wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala fali hadha qala don haka yace huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha shi Allah shi ne wanda yake suranta ku fil arham a cikin abin nan mahaifan iyayenku kayfa yasha gurgudan yadda yaso mun gano nan min kamilil kalbi bayin tsallake ba ko sai dai lokaci ya wuce ne to sabuwa ce bari mu gani to tayyib shikenan sun ce lokaci yayi mu tsaya anan sai mu tashi inda yace huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha da na so a ce abinda za mu tashi gobe shine maganar al-muhkam al-mutashabih da binciken malamai akan wannan mas'ala insha Allah in Allah ya kai mu darasin gobe sai mu gama da wannan huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha لا إله إلا هو العزيز الحكيم سيكون مجيء آية تقبل بإذن الله تعالى كوي هقولي كودا باقوة سواء أزايا دولة المسيحة مي أبن دا قرقودو كما إن شاء الله متاشد مرمري ألا كي مقوبي أبن بانك آلي وابني أبن سامو فائدة ني ألا بامو فائدة أبن كيشكي ألا تمكيمو يكعر مانا فهمتا ألا كما يزقار زونا دا مولا فيها أو أنهم قساتامو dukan abubuwan tashin hankali Allah ya ƙara kwantar da su Allah kuma ya karbi ayyukan mu a wannan wata ya sa mu cikin yantattun bayi Allah ya sa mu cikin waɗanda za a gafarta musu zunuban su wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka